Na'am. Tambayar farko, menene matsayin shafa hannu a fuska ko kirji bayan addu'a? Bayan an yi addu'a, hukuncin mutum ya shafa fuskarsa. Ba a jiko?
Eko.
Na'am. Hukuncin shafa hannu a fuska bayan an yi addu'a, yin addu'a tana da ladubba. Daga cikin ladubban addu'a mutum ya ɗaukaka hannunsa, ya ɗaga hannunsa. Wannan ya zo da hadisai mutawatira, wato hadisai masu yawan wato daga cikin ladubban addu'a a ɗaga hannu. Wannan sun zo da hadisai babu iyaka daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, hadisai masu yawan gaske a hali daban-daban. A wajen addu'a kunuti yana ɗaga hannu, yayin da ya zo tsayawa a kan safa ya ɗaga hannu ya yi addu'a. A wajen yaƙi, a wajen dutsen Arafa ya ɗaga hannunsa yana addu'a ranar Arafa. Ranar ana kashi gari za a yi yaƙin Badar, ya ɗaga hannunsa yana addu'a. Saboda haka hadisai da suka zo akan ɗaga hannu don a yi addu'a, wannan mutawatirai ne, masu yawan gaske ne. To amma hadisan da suka yi magana akan bayan an gama addu'a a shafa hannu a fuska, shafa hannu a fuska, wannan ya zo a cikin hadisai, a cikin wasu hadisai, amma banda shafa hannu a kirji. To hadisan da suka zo akan shafa hannu a fuska, babu guda ɗaya wanda yake ingantacce. Babu guda ɗaya wanda yake shi akan kansa yana da inganci. Kama saboda ganin su ma sun zo ta hanyoyi daban-daban, waɗansu malamai suka ce hadisan suna da asali. Don haka babu laifi mutum ya shafa hannunsa a fuskarsa bayan ya yi addu'a. Amma duba da cewar hadisan ɗaga hannu yawansu ya kai mutawatir, amma ba a samu hadisi koda guda daya na fi'ilin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya inganta cewa ya shafa hannunsa ba. Wannan ya nuna cewa mafi yawan halin Annabi sallallahu alaihi wasallam baya shafa fuskarsa bayan yayi addu'a, domin da yana yi a koyaushe ya daga hannunsa yayi addu'a, da kamar yadda aka ruwaito su da tawaturi wajen daga hannu don haka za a ruwaito shafawa. Amma kasancewa babu hadisi guda daya da ya inganta daga fi'ilin Annabi sallallahu alaihi wasallam, to shi yasa malamai suke cewar idan mutum zai shafa hannunsa a cikin addu'a, to kai ya zamanto koyaushe ya shafa fuskarsa bayan yayi addu'a, kar ya zamanto koyaushe, kuma kar ya zamanto a cikin addu'ar da ake yi ta cikin sallah, domin a cikin addu'ar kunuti ta wuturi ko kuma kunutin sallah asuba ko kunutin nawazil, kunutin sallah asuba wajen malaman da suke da a matabba su ana yin kunuti a koyaushe a sallah asuba, shafa hannu bayan wannan, bayan an yi addu'ar kunutin, wannan kar hancinsa ya tsananta, bal har Imam Ahmad ya dangana wanda yake yi zuwa ga bid'a. Haka dalika Imam al-Baihaqi shi ma a cikin Sunan al-Kubra ya yi ishara ya zuwa ga nuna cewar wato a cikin sallah in mutum ya daga hannunsa ya addu'a, to idan ya shafa kar hancin yana da tsanani kwarai da gaske. Da tambaya ta biyu shine wai shin gaskiya ne akan menene gaskiya akan wanda malami ya ce masa matar da zai aura babu alheri a cikin auren wai arzikinsu ba zai zo ɗaya ba. Wannan kuskure ne, yana daga cikin da'awar sanin gaibu, ba wanda ya san gaibu sai Allah. Saboda haka wani ya ce wata mace da zaka aura babu alheri a ciki, waye gaya masa? Abinda aka ce kai in zaka yi aure kai istihara shine ka nemi zaɓin Allah, idan abin nan akwai alheri Allah zai tabbatar da shi, kuma sai Allah ya sa alheri a ciki. Idan kuma babu alheri sai Allah ya ɗauke hankalinka daga ciki, ko kuma Allah ya sa abin ba zai yiwu ba, ya zamanto ya ɗauke ka daga gare shi, kuma ya ɗauke abin daga gare ka, shine albarkar yin istihara. Shi yasa istihara ake yi, kuma istihara ba za a je a nuna maka ba ne, ba wani mafarki za ka yi ba a ga ko a ce maka ka yi ko a ce kar ka yi, ko a ce akwai haske ko a ce a'a babu haske ko makamantan wannan. Duk wannan wanda suke yin istihara domin ganin wani abu a cikin mafarki don a gaya musu wani abu ko yana da alhaidi ko ba shi da shi, ba istihara da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar ba ce, yana daga cikin hanyoyin neman sanin gaibu wanda Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana. Ya ce man ata arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala faqad bari'a mimma unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wanda ya zo wajen wani wanda yake da'awar ya san gobe, ya san abin da yake ya buya dan ya faɗa, to wannan ya barrantar da kansa daga abin da aka saukar ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waliyadu billah. Wani ya ce idan ana sallah ta farilla ko ta nafila sai aka zo wajen da ake ambaton sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, za a yi masa salati ko shiru za a yi? Idan aka ambaci sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sawa'un a cikin karatun mai qira'a ne ka je ambaci sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko kuma ka jima wani a waje ka je ambaci sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to an waito daga waɗansu malamai wanda suke nassi akan wannan kan cewa ya dace mutum ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati a cikin sallar, amma kar ya tsawaita, kuma kada ya ɗaukaka murya, yayi da sassautan murya ba kuma ya tsawaita ba. Alal misali, idan ka ji an kira sunan Annabi sallallahu alaihi wasallam, kar ka ce za ka yi salati ibrahimiyya gabaki daya, amma ka ce Allahumma salli alaihi wa alihi wa sallim, ko kuma Allahumma ko kuma sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ko makamantan wannan, duk babu laifi. An ruwaito daga Imam Ahmad, haka zalika daga Ibn Habib cikin almajiran Imam Malik, duk sun yi fatawa akan wannan, dan haka ya dace idan an bar sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin sallah mutum ya masa salati, domin ita sallah abinda sallah take hanawa shine abinda yake bashi da alaka da ambaton Allah da karatun alqur'ani da tasbihi da tahmidi. Salatin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga cikin ambaton Allah, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi addu'a a cikin sallah. Salatin Annabi sallallahu alaihi wasallam salati Annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a ce a gare shi, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi addu'a a cikin sallah. Idan ya wuce idan ya karanta ayar rahama sai roki Allah rahama, in ya wuce da ayar azaba sai nemi tsarin Allah daga wannan azaba, domin babu aula salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wanda yace idan mutum bashi da lafiya kamar cutar hanta, kuma bashi da yadda zai yi sai ya nemi gwamnati ta taimaka masa domin ya samu lafiya. Shin wannan ma assistant ne wanda bai da kyau, yin hakuri yafi? Ai ni ba cewa ne assistant bai halatta ba, cewa ne kullun ya zamanto kana cikin rubutun takardar neman assistant, baka da bukatar kana neman assistant, amma kana da bukatar neman assistant kwarai da gaske. Hatta at-tabi'i, hatta tabi'ai, a daga cikin a'immatut tabi'in akwai wanda suka je wajen khalifan musulunci suka ce bashin mu yayi yawa, a taimaka mana da yadda zamu biya bashi. Wannan baya daga cikin roƙo da aka haramta. A roƙon da aka haramta ka je kai tambaya alhali, kana da abin da yake, kana da biyan bukata, baka da bukata, so kake kawai ka tattara dukiya, ko so kake kawai kai wani abin nan morewar rayuwa ce a gabanka, ba wai bukatar yau da kullum ba. In kana da bukata ka je kai tambaya, sawa'un ka tambayi gwamnati ko ka tambayi waɗanda yake za su bayar, waɗanda yake za su baka, kasancewa masu taimakawa ne babu laifi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana idan har labudda sai kai tambaya, to kar ka tambayi kowa sai salihi. Wato wajen tambayan ma an nuna maka ga wanda ya kamata ka neme su, masu addini zaka tambaya. Kada ka je ka tambayi mutumin da yake bashi da addini, wanda yake daga baya zai zo ya cuce ka ko ya maka gori da wannan tambayar taka. Amma tambayar gwamnati min babu aula idan akwai bukata. In babu bukata shine wanda yake assistant din bashi da asali. Amma kamar wannan wanda yake da ciwon hanta, wanda yake shi akan kansa ba zai iya daukan nauyin dauniyar neman maganin ba, sai ya samu tallafi, wannan kware ya dace ne mu taimako, babu laifi a cikin wannan. Wallahu ta'ala a'lam. Wannan yace sun kasance su ma'aikata ne kuma suna roƙon Allah ya wadata su. To sai muka ji malamai na cewa Allah baya bada wadata sai ana kasuwanci. Mu kuma dogaran mu shine fadin Allah, Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwa al-qawiyyu al-aziz. Ayar yadda ka kawo karshen ta ba haka bane. Yace yana so a wayar musu da kai. An tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani hanyar neman arziki ne yafi tsarki, yafi zamantowa halal. Sai yace amalul yadi amalur rajuli min yadihi ko min kasbi yadihi ko kasbur rajuli min yadihi. Mutum yayi aiki da hannunsa, da gumin hannunsa, shine sana'a ko aiki, ko kai amfani da basirar kwakwalwarka kai aiki, duk wannan aiki ne da hannunka. Wa kullu bai'in majrur, dukkan ciniki wanda yake nagartacce. Saboda haka wanda ya ce arziki kawai yana cikin ciniki ne, wannan ya faɗa ba abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce arziki na cikin ciniki ba. Arziki ko ina Allah zai iya baka arziki. Kuma wannan ayat da ka kawo gaskiya ne, Allah yana azurta wanda ya so, yana azurta wanda ya so ba tare da iyaka ba. Allah yana yi ba kuma ya ce sai wanda ya ciniki ne kawai Allah zai bashi arziki ba. Kuma kaddara ma ta nuna, muna ganin wanda yake ba ciniki din suke ba amma Allah ya ba su dukiya mai yawa. Muna ganin wanda suke ciniki din kuma ba su samu dukiya ba. So laka shi sha'anin arziki sha'ani ne na Allah, ka nema daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala. Ya zo daga Aisha radiyallahu anha cewa tana cewa duk wanda Allah ya buɗa masa wata hanya ta arziki wanda ya bashi wadata ta wannan hanyar, to kada ya nemi canjin ta sai idan Allah ne ya canza masa wannan. Ba tare ta yi taƙayyudi da cewa in kana ciniki ko in kana aiki ba, abinda kaga Allah ya baka tamki ne a cikinsa. Allah ya rufa maka asiri ta wannan, Allah yana taimaka, Allah yana azurta ka. To kada ka tallafar da wannan abun, domin wannan zai zamanto kamar wato alamar rashin godiyar Allah maɗaukakin sarki ne da neman canji daga halin da Allah maɗaukakin sarki ya tsayar da kai wanda yake kyakkyawa. Na'am. Magana take, ba magana Annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce take faɗa. To wannan yace a wasu ayoyin za a ji Ubangiji tabaraka wa ta'ala yana cewa mukan yi kaza. Misali kamar a cikin suratul Isra, inda Allah yake cewa kuma mun sanya dare da wuni su zama alamu da dai sauransu. To malam, menene hikimar hakan? Hikimar Allah maɗaukakin sarki ya dangana abubuwa ga kansa da damirul jama'a da cewa mu muke yi wannan, yana daga cikin uslubi ne na girmamawa, na nuna izza, na nuna isa, na nuna girma wanda Allah ta'ala yake yi makansa. Yana fada da girma makansa, da nuna izzarsa, da nuna mulkinsa, yace mu ne masu yin kaza. Amma ba yana nufin kan cewa Allah madaukakin sarki ba ɗaya bane. Allah ɗaya yake a cikin zatinsa, ɗaya ne a cikin sifofinsa. Bai haifa ba, ba a haife shi ba, yayin da yake magana ba yana maganar shi da waɗansu su ne suke faɗa ba, a'a shi ne yake yi. Amma saboda isa da nuna da nuna izza, Allah ta'ala yake yin wannan. Kuma wai menene gaskiyar magana da ake cewa Imam Malik dukkanin hadisansa baya karɓar su sai ya ga Annabi ido da ido ya tambaye shi cewar shi ne ya faɗa? Wannan dai ban taɓa karanta ba a cikin tarihin rayuwar Imam Malik. Kuma wannan bai zamanto ɗaya daga cikin Imam Malik ɗaya daga cikin malaman hadisi ne wanda suka kafa ƙa'idodin ilimin hadisi da ƙa'idodin inganta hadisi. Shi ya faɗi wanda za a karɓi hadisi a wajensa da wanda ba za a karɓi hadisi a wajensa ba. Yace ba a karɓan ilimi daga mutum hudu, ya ambata shi. Ya faɗi ƙa'idodin da ake karɓan hadisi, da ake inganta shi. Kuma an kawo masa hadisi, ya ce wannan ya yi raddin hadisan waɗansu saboda wanda suka rawaito ba amintattu ba ne a wajensa. Amma a ce ba a taɓa ruwaitowa a cikin safan hadisi cewa wani malamin hadisi ya ce ɗaya daga cikin hanyoyin da ake tabbatar da ingancin hadisi shi ne idan an ga mutum a cikin, idan an ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ko a mafarki ko a farke, wai ya gaya masa wani abu. Wannan ba shi da asali a cikin ilimi, ba ka taɓa gani a cikin safan mustalahul hadith ba. Mustalahul hadith abin da ake faɗa ga ƙa'idodin da ake karɓan hadisi, in sun cika wannan shi kenan. Bal irin waɗannan abubuwa an tambayi Al-Qadi Ibn Rushd a Al-Maliki, kajin da kodin a ɗaya shi ne shafi yake kawo wani cewar a mutum ne alƙali ne aka zo aka yi shaida a wajensa ya yi hukunci da shaidar da aka zo aka yi, da ya koma gida sai ya mafarki da daddare. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo masa a cikin mafarki ya ce ɗaya daga cikin shaidun nan ƙarya yake a cikin shaidarsa, shaidar zuri yake. Shi ne aka tambaye shi yaya alƙali zai da wannan hukuncin. Al-Qadi Ibn Rushd ce ba zai warware hukuncinsa ba, don shari'a da zahiri take aiki. Sahih manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya gani a cikin mafarki ni ya gani, domin shaidan baya shiga kamata. Kamanin malamai sun ce sai ka gan shi kamar yadda Abdullahi dan Abbas wanda ya ce mafarki ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ya ce sifanta min wanda ka gani, sai ya ce kamar Hassan dan Ali, sai ya ce to shi ka gani, to sai ka gan shi a kamarsa. Amma in ka gan shi da wata kama daban, to ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ka gani ba. Amma in ka gan shi sallallahu alaihi wasallam a kamarsa shi ka gani. To dan haka duk saboda wannan, tunda akwai wannan yiwuwar, ba zai yiwu kamar abin da shari'a tace a aiki da zahirinsa ba, ka je ka ɗauko wani abu wanda yake tayu haka ko ba tayu haka ba. Kuma ko ka tabbata haka, gawar abin da yake ciki shi ne alƙali yana da ilimi akan shaidu. To alƙali baya hukunci da iliminsa, yana hukunci da shaida ne. Alƙali ba zai hukunci da iliminsa ba. Idan shaida ya zo wajensa ya yi masa shaida, bayan shi alƙali ya san shaidan nan ƙarya yake, to alƙali ba zai ce ƙarya kake a cikin shaidanka ba, saboda na san cewa abin nan ba haka bane. Sai dai ya ce ma mai ƙara, kai je ka kai ƙararka wajen alƙalin, ka zo ka neme ni, ne maka shaida. To sai alƙali ya je ya yi shaida a wajen wancan, ya suka akan cewa shaida da wancan ya kawo ƙarya yake, don alƙali ba zai hukunci da iliminsa ba. Saboda haka irin waɗannan abubuwa zahirin shari'a ake, abinda zahirin shari'a ya kawo shi ake tabbatarwa. Da haka wannan kisa duk wanda ya ce ya ji ta daga wajen Imam Malik sai ya kawo hujjarsa ga tartibul madarik na. Cikin littafin da suka kula da rayuwar Imam Malik babu kamar wannan littafin, Tartibul Madarik na Al-Qadi Iyar, wanda hatta wanda suka yi tarihin Imam Malik kamar a cikin su Sirar Alamin Nubala wanda suka zo daga baya, duk madogaran su akan abin da shi Al-Qadi Iyar ya rubuta ne. Da kuma Al-Intiqa na Ibn Abdul Barr shi ma ya kawo akan kissar akan rayuwar Imam Abu Hanifa da Imam Malik da Imam Shafi'i, dukkanin su sun kawo wannan, ba su kawo wannan kissa a cikin tarihin Imamu na Malik ba. wanda ya ce dangane da kwangila sau da yawa idan aka ba su kwangila suna fitowa sai su sayar da ita wato a takarda menene halaccin yin haka idan ka sayar da ita akan ka sayar da alkawari ne ko ka sayar da wannan dawainiyar ta kashi kina amma idan a ce ka sayar da kayan ne akan ka sayar da kaya to wannan shine bai halatta ka sayar da abu ba kamar wanda yake bai shiga cikin mulkin ka ba amma in ka sayar da alƙawarin wannan wanda zai saya ya yadda akan cewa wannan a matsayin alƙawari ne tabbatacce to ka sayar da shi a matsayin alƙawarin to wannan babu laifi akan yin haka wallahu ta'ala a'lam wannan ya tambaya wai shin bankunan Saudiya gaba ɗayan su na musulunci ne ko suna ta'amuli da riba bankunan Saudiya suna ta'amuli da riba amma akwai bankunan musulunci akwai wanda suke bankin musulunci ne kadai kamar bankul bilad wanda aka bude kwanan nan sannan kuma su kansu bankunan riba din sun ware gefe da ake yin bankin musulunci a cikin ta'amuli da bankunan musulunci abinda yasa dai kawai abinda abu ɗaya ne Saudiya ba su yi ba suka ki ba su yadda a kira su bankunan musulunci ba dan kada a cewa mutane dan kada a fito da ribar balo-balo ta wayancan bankuna ce a to wayancan ashe ba na musulunci bane to shi dokar kasar ta hana su ce bankunan musulunci wato kada a ce akwai wani abu da ake ba na musulunci ba a kasar wannan ku siyasa ce wannan yace idan mace a yau mun tambayoyin su ne sun yawa malaka shi da shikenan dai bari mu ansa wayannan tambayoyi biyu din shikenan kafin idan mace ta yi bari na ciki har ta yi kwana 20 jini bai dauke ba ya zo yau ba zai zo ba sai kamar jibi za ta iya yin ibada kamar yadda haila take kuma yaya za ta rinka yin wanka idan mace ta yi bari tana da hali biyu abinda ya fito daga cikinta idan alamun sifar dan adam sun fito ya fito to wannan hukunci ta hukuncin mai haihuwa ce saboda jinin da ya zo mata bayan barinta jinin biki ne don haka za ta tsaya har sai ya wuce kwana 40 sannan za ta ɗauka cewa ya wuce jinin biki sai ta yi wanka idan kuma yana zuwa mata ya ɗauke ne duran da ya ɗauke ya tabbatar kan cewa ya ɗauke sai ta yi wanka in ya dawo ta tsayar da sallah wannan idan abin da ta haifa ya zama yana da kamar mutum ne amma idan gudan jini ne ko kuma tsoka ba shi da alamar halittar mutum to wannan a bisa sahihin magana na malamai ba za ta dauke shi akan cewa jinin biki ba wannan jinin da wannan ran da ta haihu jinin da ya zo mata kafin haihuwar da bayan haihuwar jinin rashin lafiya ne za ta ci gaba da sallar ta ba za ta bar sallah ba jinin istihaba ne bata daukan jinin bari a jinin biki sai idan barin da ta yi ya zo da surar mutum amma idan bai zo da surar mutum ba to wannan jinin rashin lafiya ne ba za ta bar sallah ba kuma mijinta zai iya saduwa da ita babu laifi a wannan jini ba jinin haila bane ba jinin biki bane wannan wai wanda ya sallah mazi ya fito masa wannan mun amsa tambayar ko kuma wanda yake sallah wai gabansa ya tashi yaya sallarsa take sallah wuri ne wanda yake mutum zai ga girman Allah ba wuri ne wanda yake zai shagaltu da abin da zai rinka yin tunanin sha'awar duniya ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna fis salati la shughla a cikin sallah akwai abin da zai shagaltar da mutum to da haka mutum ya ji tsoron Allah yawanci irin abubuwan da ke kawo irin waɗannan kutsawa a cikin sabon Allah ta hanyar yawan hirace-hirace da kallace-kallace da karance-karance wanda kamar shine wanda Sheikh Islam Ibn Taymiyyah yake cewa mutumin da ya saba da irin waɗannan abubuwa na barna na batil zai zo masa a wuri wanda yake mafi girman wuri wannan mummunan abin da ya kasance yana yi ya rinka tarsuwa a cikin zuciyarsa a wurin da ko kadan bai dace a ce yana wannan tunani ina alkhairu mutum ya je ya tsaya a sallah kuma yazo yana tunanin batsa a cikin sallarsa wal iyazu billah saboda haka mutum irin wannan sai ya yawaita tuba ga Allah madaukakin sarki ya getta tunaninsa ya getta zuciyarsa Allah ya shirya
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يمحق الله الربا ويربي الصدقات الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم.
الله مدوك كين سركي يتي يمحق الله الربا ويربي الصدقات. Allah yana tafiyar da riba ya dauke mata albarka ya mayar da ita ba komai ba ya zamanto komai yawanta ta zamanto kadanci ba ta da wani kima saboda Allah yana kwashi albarkar dake cikin riba wayurbi sadaqat Allah yana sanya kari a cikin sadakoki ayyukan sadaka da kai to Allah yana rubanya su ya kari ninkin ba ninkin akan sadaka wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim Allah baya san dukkan mai yawan kafirci mai laifi wannan ayar ta nuna mana cewa riba dai da ake yi domin a samu ƙari to ƙarin na zahiri ne amma a hakikatan wannan ƙarin rage a tawaya ce babu albarka a ciki kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa ne kullahi yastawi al-khabith wat-tayyib walau a'jabaka kasratu al-khabith kyakkyawa da mummuna ba za su daidai ba ko mai yawan mummuna ba zai taba daidai da kyakkyawa kadan ba domin ba wai yawan kudin bane albarka ita ce ina alkhairin dake cikin mutum Allah ya baka dukiya mai yawa amma wannan dukiyar ya zama to baka amfane ta ba ka ci ta zama to maka cuta ka kashe ta a wajen hidim a wajen neman a wajen samun macen da babu kamarta ka zama to macen ta zama to maka bala'i da musiba Allah ya azabtar da kai ta hanyar ta ka ci ka yalwata ma ƴaƴanka su zamanto bandararru akan ka ba su maka biyayya ba ka gina gida tabkeken gida gidan ya zamanto maka tamkar kurkuku kuma Allah ya hana ka shigansa albarka shi ake nema ita ake nema a cikin dukiya shi yasa Allah madaukakin sarki yace walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard da mutanen garuruwa sun yi imani sun yi takwa sai mu bude musu albarkatu daga sama da ƙasa kaga sai Allah ya ce albarkatu daga sama da ƙasa amma yayin da kuma Allah yake bayanin mutane yayin da wa'azi ya zo musu manzanni suka zo musu suka fandare Allah bai ce ya bude musu albarkatu ba yace falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli shay yayin da suka bar abinda muka yi musu wa'azi kansu barshi muka yi musu wa'azi akan yinsa suka manta da shi suka barshi suka ajiye shi a gefe Allah ya ce sai muka bude musu kofofin komai da komai dan haka idan Allah ya tattuno maka ya bude maka kofofin komai da komai wannan bayan nufin kan cewa Allah ya karrama ka ba in Allah ya nufin ya ba ya kyautata maka ya baka alkhairi ya baka kyakkyawa to sai ya bude maka albarkatu sai ya baka albarka sai baka albarka shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana yayin da zamu ci abinci mu ce bismillah wa ala barakatillah domin albarka ake nema domin sau da yawa zaka ci abinci ya zamanto ga dadin ga yawan amma ya zamanto babu albarka sai ma ya zamanto mai cutarwa to Allah yana kwashi albarkar dake cikin riba Allah na kwashi albarkar dake cikin riba duk irin yawan kudin babu za su zamanto ba za su yi albarka ba wayurbi sadaqat amma Allah yana sanya riba mai yawa a cikin sadaka shi yasa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innar rajula la yatasaddaqu bi sadaqatin min tibi kasbihi wa inna Allah la yaqbalu illa tayyiba illa talaqaha ar-rahman fa wada'aha fi yaminihi wa kitta yadihi yamin fa yurabbiha kama yurabbi ahadukum fuluwahu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan mutun yayi sadaka da sadaka to face to Allah yayi sadaka da kyakkyawan dukiyarsa da halal din dukiyarsa kuma Allah baya karban sadaka sai ta halal to Allah zai karbe ta ya sanya ta akan hannunsa na dama dukkan hannayen Allah dama ne baka cewa Allah yana da dama yana da hagu Allah ya sifanta kansa da dama bai sifanta kansa da hagu ba sannan Allah ya kara wannan sadakar tasa ya rinka kara ta yana ya nema ta kari kamar yanda ɗayan ku zai dauki dan raƙuminsa ya rinƙai masa cusar abinci yana ba ya kore ki da raƙumi ba ya masa cusa ya rinƙai masa tarbiya yana ba shi abinci yana kula da shi domin ya girma to haka Allah zai masa sadakar mutum in Allah in mutum ka ba da sadaka Allah shine da kansa zai dauki nauyin kula da ita da sanya mata ƙari har sai ta zamanto wato abin nan hatta ta kuna mitlal jabal kamar yadda zuwa karshen hadisin a cikin Bukhari har sai ta zama to tamkar wato dutse tamkar dutsen Uhud. Sannan Allah ya ce wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim, Allah baya son dukkan mai yawan kafirci al athim mai laifi. Al kafar mai yawan kafirci sigar mubalaga ne. A cikin wannan akwai ishara ga cewa idan musulmi wato cin riba yana daga cikin halin kafirai, domin Allah yana magana kafi, Allah yana magana riba ne, ya faɗi rashin albarkarta, ya faɗi kan cewa Allah ya tsi Allah ya dauke albarka a cikinta. To duk in ku Allah ya dauke albarka a cikinta, duk wanda ya ci gaba yana yin wannan, to kaga bashi da wani kaso a cikin soyayyar Allah. To ba wani ne zai ci gaba da yin wannan ba illa wanda yake mai koyi da halin kafirai. Kamar an ce musu ne, to kada ku zamanto tamkar waɗannan wanda bayan Allah ya ga musu cewa babu albarka a cikin wannan, amma jidaka da kutsa mata suke yi domin saboda rashin imaninsu, ba su yarda da Allah ba. Kafirai su ne kadai suke wannan, to kafirai ku Allah madaukakin sarki baya san su. Haka zalika Allah baya san masu laifi, Allah madaukakin sarki baya san masu laifi sifar, dan haka kada ka kasance a cikin su, kada ka kasance daya daga cikin su.
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.
Sannan kamar yadda uslubin alqur'ani yake, idan an kawo halin miyagun mutane sai kuma a kawo halin na kirki din da kyakkyawan karshen su. Allah ya ce innal ladina amanu, waɗanda suka yi imani, wa amilus salihat, suka yi aiki nagari, wa atawuz zakat, wa aqamus sala, suka tsayar da sallah, wa atawuz zakat, suka bada zakka, lahum ajruhum inda rabbihim, ladan su matabbaci ne a gare su daga wajen ubangijin su. Wala khawfun alaihim, babu tsoro akan su, wala hum yahzanun, ba za su yi bakin ciki ba. To kamar inda waɗannan wanda suke sun dauki halin kafirai marasa godiya ga Allah madaukakin sarki, wanda kafircin su da rashin godiyar su ga Allah shine ya sanya su ba su wadata da halal ba, dole sai sun je sun ci dukiyar mutane ta hanyar barna, ta hanyar ƙarya da zalunci suke karban riba. To akwai kuma waɗanda suke akasin su, sune wanda suka yi imani, wato sune wanda suka yi imani na gaskiya da Allah da manzansa da mala'ikunsa da listafansa da ranar lahira, suka yi imani da kaddara, kuma suka yi aiki nagari, aikin da ya zamanto an yi shi dan Allah kuma ya dace da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan suka tsaye da sallah, ma'ana suka yi ta yadda Allah madaukakin sarki yake so a yi ta, da cika sharuɗanta, da kuma yin ta a cikin jama'a da kiyaye lokacinta. Suka bada zakka ta farilla, wanda Allah madaukakin sarki ya sanya a cikin dukiyarsu da dadin rai, ba da sai an kwata ba, suka dauko suka bayar, suna masu gaskata alƙawarin Allah, suna masu neman lada. To waɗanda suke da waɗannan sifa, Allah zai ba su ladan su matabbaci, suna da ladan matabbaci a wajen Allah, ba za su ji tsoro ba akan cewar ladan su da suka yi ko ayyukan da suka yi Allah zai tozarta su ya ki ba su lada. Kuma abinda suka bari a nan baya na nauye-nauye, Allah shi ne waliyin su, ba za su yi bakin ciki akan abinda suka bari ba.
Ya ayyuha alladhina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون.
يا أيها الذين آمنوا الله تيكون دسك إيماني اتقوا الله كجسورا الله وذروا ما بقي من الربا كبر sauran abin da kuke da shi na riba da yake hannun mutane ku kyale, kada ku karba. In kuntum mu'minin, in kun kasance mu'mine na gaskiya, fa in lam taf'alu idan ku bakui haka ba kuka je kuka ci gaba da karba fa adanu bi harbin min Allah wa rasuli to kusanu da zuwan yaki akan ku daga Allah da manzansa wa in tubtum idan ku kuka tuba bayan wannan wa'azi ya zo muku falakum ru'usu amwalikum to uwar dukiyar ku wannan haƙin ku ne mallakar ku ce naku ne la tadlimuna ba kwa cutar mutane da karban riba wala tublamu ba a cutarku da hana ku haƙƙinku wannan shine adalci Allah ta'ala yace ya ku bayan wancan ayar Allah yace wa halallahu al-bai'a wa harrama al-riba Allah ya halatta ciniki ya haramta riba wannan nassi ne akan haramci to amma saboda cewar mushrikai da cewar kafirai da munafikai da suke cewa innamal bai'u mithlu riba ciniki tamkar riba ne to kada wani ya tsauka kan cewa ai Allah kawai yayi raddin maganar mushrikai maganar kafirai da cewa wa halallahu al-bai'a wa harrama al-riba Allah ya halatta ciniki ya haramta riba babu haramci balobal musamman ma a wannan zamani da ake neman dole sai an halatta abinda bankuna suke to sai Allah ya zo da umarni wanda yake a bayyane wanda yake babu wata shubha akai wanda yake zaman to nassi ne akan mas'ala nassi ne wanda yake babu wani kokonto akan sa Allah ya ce ya ku wanda suka yi imani ku ji tsoron Allah sai aka fara da tsoron Allah domin tsoron Allah shine babban umarni wanda yake zaka yi ruko wanda yake shine babbat shine ita ce tarbiyar farko na mutun ya ba Allah ku ji tsoron Allah wa zaru ma baqiya min ar-riba ku bar abin da yayi saura na riba ku bar abin da yayi saura na riba wato a ta'amulin da kuka riga kuka yi na riba ya zamanto kuna bin wadansu bashi basu biya ku ba to kada ku ce bari in karbi wancan riban tunda ai wannan ciniki ne da ya riga ya gabata a ku kyale wancan shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin fatuhu makka yace wa kullu ribal jahiliya mawdu'un tahta qadami hadha wa awwalu riban adahu ribana ribal abbas yace dukkan wata riba ta jahiliya na taka ta na ajiye ta na rusata babu wannan haƙin kada mutum yazo duk wani interest da ake bin sa to ba to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rushe wannan ba zai biya ba kuma ribar farko wanda zai rushe ita ce ribar mu ribar Abbas domin Abbas dan Abdul Muttalib babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga cikin attajirai daga cikin abubuwan da Abbas yake yi yana bada bashi da ruwa shi ma kafin hani ya zo to da aka saukar da hani sai suke ganin kan cewa ai za su ci gaba da waccan mu'amalar da aka yi ta riba ita hani bai ita mu'amala ce take tana ne amma sabuwar kulli da za a yi sabuwar mu'amala ita ce ba za a yi ta riba ba sai Allah ya ce a'a abin da ya riga ya tsaura na riba shi ma ku bashi haka dalika wabdu thaqif wadansu ma sun ce wannan shine dalilin saukar ayar thaqif mutanen ta'if manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan yayi fatuhu makka ya je yaƙe su domin ya shigar da su cikin addini domin su shiga addinin musulunci domin su ne suke saura a cikin jazirar larabawa da basu musulunta ba da aka je aka fara yaki sai suka ce a zo a yi sulhu suka yadda za a yi sulhu to a cikin sulhu sai suka ce akwai riba tsakanin mu da Qurayshawa ribar da ke tsakanin mu da Qurayshawa su suna da ita akan mu muna da ita akan su tamu da muke da su akan da tamu ribar mu da muke da su akan yahu akan Qurayshawa to in sun tashi biya su biya mu har da ribar mu mu ko in mun tashi biyan su mu biya su uwar kudi babu riba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai da rubuta wannan sharadi ba sai ya ce ku musulunta akan cewar abin da yake haƙƙin musulmi matabbaci ne a gare ku nauyin da yake wuyan musulmi shi ma ya hau kan ku to sai da aka saukar da wannan ayar sai aka karanta musu saboda haka sai suka ce ina mu ina yaki da Allah madaukakin sarki tunda sun ji an ce idan ba ku hanu ba to ku sanu da cewa yaki yana nan zai zo muku daga Allah da manzon suka ce ina mu ina yaki da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka tattara suka ce to ba suka hakura suka ce kar a biya mu riba to shine wanda Allah yake haramta wannan shine idan mutum shine hukunci na idan mutum yana ta'amuli na haram yayin da bayani ya zo masa to sai ya tsaya abin da yayi saura na haƙƙin mutane na haram ai abin da yake yana da haƙƙi akan mutane wanda yake ya samu wannan haƙƙi ne ta hanyar haram to kada ya karba mutum ne yana cinikin giya an zo an sai mutum ne yana sayar da giya ko yana sayar da sholusho yanzu ya sayar da mutane shuru-shuru zai abin da zai je ya hukata su ba an saya bashi ba kawo masa kuɗi ba an bashi advance ya je ya bayar advance ba kawo masa kuɗi ba ba sa ba sa sai ba suna yin advance ayo ciki ba manya-manyan dilolin wal iyadu billah idan ya saya to in aka in irin wannan ta zo sai ya abin nan idan bayani ya zo masa to ba zai karba ba domin wannan kuɗin da yake ci haramu wazaru ma baqiya minar riba haka zalika duk sauran kuɗin haram abin da yake naka abin da yake abin da yake kai tsororinsa ta hanyar haram to ka kyale shi inde kai inde Allah ya ce in kuntum mu'minin inde ku mu'mine ne wato nan ana abin nan motsa imani domin imani shine yake sa abu Allah aka motsa imanin mu'minai kan cewa inde ku mu'mine ne na gaskiya to ku aikata wannan umarni fa in lam taf'alu idan ku ba ku yi haka ba wato idan ba ku bar riban ba fa'adanu biharbin min Allah wa rasuli to ku sanu da yaki daga Allah da manzansa wato Allah madaukakin sarki ya sanar da ku yaki ma'anar fa'adanu daga adina ne ai kun ala ilmin ka kasance a cikin ilimi ka kasance a cikin sani cewa ga halinka a wata qira'ar ta Hamza fa'adinu wato ku sanar da waɗansu cewa Allah da manzansa za su yake ku ku sanar da waɗansunsu wato har ma yakin ma ya tabbata akan ku kuma ku ake so ku sanar da waɗansunsu wannan shine ɗaya daga cikin zinubai da Allah madaukakin sarki ya ce sakamakonsa shine yaki daga Allah da manzansa daga ciki kuma gaba da waliyan Allah gaba da masoyan Allah wanda Allah ke so babban manya ku daga cikin su a sauran farko shine sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ta'ala ya ce man adali waliyan faqad adantu bil muharaba wanda yayi gaba da wani waliyi nawa to wannan ina sanar da shi da yaki da yaki wato da yaki daga Allah yana sanar da shi cewa shi mayakin sa ne to wannan ishara ne akan girman zunubi riba tana daga cikin manya-manyan zunubai domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da ya gabata ya sanya riba a cikin ɗaya daga cikin zunubai guda bakwai masu halakarwa inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ittaqu as-sab'a al-mubiqat ku ji tsoron wato zunubai masu halakarwa guda bakwai yace al-ishraku ash-shirku billah shirka da Allah was-sihr da tsafi wa aklu mal al-yatim da cin dukiyar maraya wa aklu ar-riba da cin dukiyar riba wattawalli yawm az-zahab da gudu a fagen fama wajen yaki wa qadhfu al-muhsanati al-ghafilati al-mu'minati da yin kazafi ga mata waɗanda suke katangangu mu'minai ba tsararru amma ka yi musu kazafin yin zina da kuma shahadatu zuwa shaidar zuwa shine kaje ka shaidar ƙarya domin a ci dukiyar mutane a dauki haƙƙin mutane ba da haƙƙi ba wayannan sune sab'ul mubiqat kaga aka ambaci riba a cikin su dan haka ta daga cikin manyan zunubai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin ya ce riba kofa ce ta mummunan aiki guda 70 wato ta hana sharrin dake cikin miyagun ayyuka guda 70 mafi sauki daga cikin ayyukan nan guda 70 shine mutum ya zina da mahaifiyarsa shine mafi saukin sharrin dake cikin zina ai dake cikin riba wal iyadu sannan Allah ta'ala ya ce wa in tubtum idan kuka tuba daga cin riba falakum ru'usu amwalikum to uwar kudinku wannan naku ne haƙƙinku ne Allah ya tabbatar muku da wannan ba za a kwace muku ba za a hana ku ba tunda riba ta'am wato wannan shine ka'ida da ake bi wajen dukkan wani wata mu'amala ta haramun ko wata mu'amala da shari'a ta bata ta idan aka bata in aka bata mu'amalar to kowa sai ya koma zuwa ga asalin dukiyarsa ya karba asalin kudinsa idan aka zo mutum alal misali ya zo yayi ciniki a lokacin da Allah ya hana ayi ciniki ana kiran sallar juma'a da liman ya hau kan minbari yaje yayi cinikin mota a lokacin to wannan ciniki ba tacce ne a cikin shari'a to ya za a yi shikenan ya sha kenan duk astafa akan haka in suka yi haka Allah bai sa albarka a cikin cinikin su ba to yadda za a yi sai a warware wannan cinikin. Ya za a warware shi, a dawo ma da mai kuɗi kuɗinsa mai saya kenan, a dawo ma da mai mota motarsa. To idan kuma ya sayar fa ko kuma abin nan motar an sace ko makamancin wannan, to sai ya dawo da kima, sai ya dawo masa da kima, sai ya dawo masa da kimar abin da ya sa, shi kuma ya dawo masa da kuɗinsa. A ce kimar motar, a kimar motar shine kaza, to sai ya dawo masa da kimar, a shi kuma ya mayar masa da kuɗinsa. Wannan shine asali na yadda ake na idan duk wata mu'amala ta haram ta zo, in aka warware ta, to masu haƙƙi, haƙƙi na tabbata a kansu. Don haka nan Allah ta'ala ya ce idan kuka tuba kuka bar mu'amala da riba, to uwar kuɗinku wannan tabbas ne a gare ku. Idan ka je ka ci bashi da riba, to ba za ka zo ka ce ayance riba haramun ce, saboda haka ai shikenan sai ka dauki asara, kaje kai ta'amul. Asali mu'amala ce ta haramun, dai mu'amala ce ta haramun, biyan riban shine haramun, amma kuɗinsa da ka karba bashi wannan haƙƙinsa ne, sai ka dawo masa da shi. Falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudhlamu, ba kwa cutarwa ta hanyar ku karbi riba, wa la tudhlamun ba a cutar ku, kuma ba a cutar ku kada a karbi riba daga gare ku, domin da bayar da riba da karbarta dukkaninsu a laifi duk ɗaya suke, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, Allah ya tsine ma mai cin riba da mai ciyar da shi da mai rubutawa da mai shaida, yace hum fil ithmi sawa, su a laifi duk ɗaya suke. Don haka wanda ya bayar da riba shi ma an zalunce shi. La tadhlimun, ba kwa zalunci da karbar riba, wala tudlamun, ba a zalunta ku da hana ku haƙƙinku, hana ku ra'asul mal ɗinku, ko kuma a zalunce ku da karɓan riba daga wajenku, domin wanda aka karɓi riba daga wajensa an zalunce shi. Wato wannan ƙa'ida ce daga wannan ayar da makamanciyan da ayoyi wanda suke kama da wannan na kore zalunci. Malamai suka ɗauki ƙa'ida ɗaya daga cikin ƙa'idojin shari'a wanda ake cewa la darara wa la dirar, babu cuta babu cutarwa, wato kada ka cuci wani, kuma kai kada ka makkana kanka, kada ka kai kanka yadda za a cuce ka. Ƙa'ida ce ta shari'a, shine waɗansu suka ambace da cewa ad-dararu yuzal, cuta kawar da ita ake. Daga cikin furu'in wannan ƙa'ida, idan mutum yana da mace sai ya hana ta abinci, ya takura mata, ya rinƙa mata mummunan ɗabi'a, domin ya matsa mata ta ce za ta yi hul'i, ta ce kai na gaji da wannan auren, me kake so in baka in fanshi kaina, ka kyale ni ka sauƙaƙe mu. Idan alƙali shi yasa aka ce hul'i alƙali ne yake, to idan alƙali ya tabbatar cewa akwai darar, to ƙa'idar shari'a ad-dararu yuzal, ba za a kyale az-zalimi a cikin zaluncinsa ba, sai a ce baka isa ba ka tilasta ta yi hul'i, sai dai alƙali ya tilasta masa ya sake ta babu ko kobo, ya sauƙaƙe mata, domin cutar ta yake a cikin zama. Ba za a ce ya zamanto ya cuce ta, ya matsa mata ba, sannan kuma a ce wai sai ta zo ta fanshi kanta ta bashi kuɗi, wannan aka yi haka an yi cuta. To ƙa'idar shari'a kuwa ad-dararu yuzal, la tadhlimuna wa la tudlamu, Allah ya haramta zalunci akan kansa, kuma ya sanya shi abin wanda yake haramun tsakaninmu. A cikin wannan akwai isharar cewa ɗaya daga cikin manya-manyan illolin haramcin riba shine zalunci, wanda yake kuwa haka ne, riba akwai zalunci a ciki, domin galiban waɗanda suke da ikon bayar da bashi da riba mawadata ne, ba mabukata ba, kuma wanda suke karɓan bashi da riba mabukata ne, bukata ce take sa suke karɓan bashi da riba, inda ba su da bukata ba za su je su karɓi bashi da riba ba. To don haka a cikin wannan kaga akwai ƙara mai ƙarfi-ƙarfi da ƙara ma mai wanda yake talaka a ƙara masa talauci. Ɗaya daga cikin abubuwan da ya sa kenan ƙasashe masu tasowa, ƙasashen Afirka da Asiya suke cikin matsanancin hali, domin me? Domin kuɗaɗen da suka samu, abinda suka sayar na kayan noma da suka samu, in ma suna da ɗan mai sun sayar da man nasu, maimakon su yi amfani da wannan kuɗin wajen su gina mutanensu asibiti, su yi maganin malaria, a gina makarantu, a ƙara albashin mutane, a ɗauki ma'aikata aiki, a yi hanyoyi, a yi abubuwa wanda yake za a kawo cigaban ƙasa, a sai dai su biya bashin da aka basu, su biya ruwan bashin da aka basu, ba ma su biya bashin ba, don bashin ba a tsanin a biya shi, sai dai kawai a rinƙa biyan ribar da ke cikin wannan bashin. Har ya kai da waɗansu ma kafiran ma su ne suke cewa kamata ya duk ƙasashen Afirka da duk ƙasashe masu tasowa da ake binsu wannan bashin, su ce kawai ba za su biya bashin ba, sun ƙi. domin a tilasta ma kasashen su ce dole sun yafe. Wannan da yasa din da aka zo aka ce an yayyafe, aka zabo dan su kasashe aka ce an yayyafe musu, to duk ba wani abin yasa ake wannan ba, saboda a cikin wannan mu'amala, mu'amala ce wadda take ta zalunci. To kuma shine nan alqur'ani yake ishara gare shi kan cewar akwai zalunci a cikin wannan mu'amalar da riba. Sannan Allah ta'ala ya ce wa in kana zu usratin fa nadhiratun ila maisara, idan wanda aka
كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.
الله تعالى يقول وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ. تُنْدَى أَبُو نَمُ آمَلَا چِتَ بَاشِ وَنْدَى أَبُو دِيَ كَاوَرِ بَكِنَمْ. To Allah ya ce idan wanda aka bama bashi zu usra, yana cikin halin wahala, yana cikin halin tsanani, halin rashi, fa nadiratun ila maisara, to a saurara masa ya zuwa ga lokacin da zai samu halin sauki domin ya biya, ya biya bashi ba tare da ya galabaita ya jigata ba, ba tare da kuma ya kasa biya ba, ba shi da ikon biya a ce dole sai ya biya, ko kuma yana da ikon biya amma in ya biya zai galabaita a ce dole sai ya biya. Allah ya ce yana cikin halin usra, halin tsanani, fa nadiratun ila maisara, a saurara masa har ya zuwa ga lokacin da zai iya biya, lokacin sauki. Wa an tasaddaqu khairun lakum in kuntum ta'lamun, ku yi sadaka da wannan bashin wanda hoga ya shiga cikin tsanani, ya shiga cikin usra, to ku yi masa sadaka, ku ce kun yafe masa, khairun lakum, wannan shine yafi alkhairi a gare ku, in kuntum ta'lamun, amma in kun sani, inda kun san abin da Allah madaukakin sarki zai baku a cikin wannan yayewar tsanani, da kun yi sadaka kun yafe. Shi yasa ne Allah madaukakin, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man farraja an muslimin kurbatan min kurabi dunya farraja Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyama, wanda ya yaye ma musulmi wani bakin ciki, wani tsanani daga cikin tsananin rayuwar duniya, Allah zai yaye masa tsanani daga cikin tsananin ranar alkiyama. To ya za a yi ka san, inda ka san tsananin alkiyama, aida kullun zaka zamanto a cikin yayewa mutane bakin cikin su, tunda tsananin alkiyama tsanani ne wanda yake ba za ka kamanta shi tsananin duniya ba. Tsananin duniya kana tunanin kan cewa zaka samu khalas, bari kai hakuri zai zo ya wuce, tsananin lahira ba haka yake ba. Tsananin lahira babu zancen hakuri, ba za ka iya, babu zancen tsanani ne wanda yake Allah yake cewa fasbiru aw la tasbiru sawa'un alaykum, ko kai hakuri ko kai hakuri duk ɗaya ne, dan ba zai taba wucewa ba, babu wannan. Ka san hakurin cewa, jin cewa yau masiba karshen ta zai zo, ya ɗaya daga cikin abin da yake kawo su, yake sanya zuciya, kai tahammulin ta, kai taimake ka wajen hakuri. To amma yayin da ya zama tsanani wanda yake in hakurin bai san hakuri ba, to wannan ka san tsanani ne wanda yake ya tsananta. To da kun san wannan, kun san cewa idan muka yaye ma musulmi tsananin sa na duniya, Allah zai yaye muku na lahira, to da kun yi ta yin sadaka da yaye ma musulmi da suke cikin tsananin halin da halin tsananin da suke ciki. Wannan shine bayani akan ka'idar wato abin nan al-mu'sir, wanda yake ya shiga cikin wahala, kuma ga haƙƙin mutane a kansa, wanda yake ya shiga cikin wahala haƙƙin mutane na kansa. Annan Allah madaukakin sarki ce a saurara masa har sai ya sami iko. To idan mutum ya zamanto muflis ne, haƙƙin mutane ya kwaranye, ya haɗe da dukiyarsa, to ka'idar shari'a shine kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da hadisin Mu'adh ibn Jabal, lokacin da ya zamanto kan cewa ya karɓi bashin mutane, ya je zai yi noma, abin ya zo abin ya lalace, ba a samu alkhairi ba a ciki, ga kuma haƙƙin mutane a kansa. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma wanda suke bin sa bashi, to ku zo ku duba ga dukiyarsa, kowa ya ɗauki abinda kuke da shi kenan na dukiyar, abinda yake da shi kenan, to shi to sai ku raba ma kanku. Wato wanda yake haƙƙin mutane ya hau kansa, to sai a zo a duba dukiyarsa da kadarorin da yake da shi, a sayar a raba wa mutane gwargwadon bashin da suke bin sa,
a kyale masa abin da yake zai rayu rayuwa wadda take a barayuwar da zai galabaita ba barayuwar da zai galabaita wadansu malamai suka ce abin masa tufar jikin sa kawai wadansu kuma suka ce a bar masa tufafin sa da abincin da abin da zai rinka cin abinci kullum da mata da khadimi da abun hawa wannan sabani ne na malamai kan abin da za a bar ma al-mu'sir yayin da ya zama to haƙƙin mutane ya hauka sa to ba za a hana mutane masu haƙƙi haƙƙinsu ba kamar yanda shi kuma ba za a sanya shi ya galabaita ba sai a biya haƙƙin mutane to amma wannan wa'azi ne ga su masu haƙƙi cewa yayin da mutum ya shiga cikin wannan hali kada ka zo ka haƙiƙi cewa dole sai an baka haƙƙin fa nadiratun ila maisara ka saurara har zuwa lokacin shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a har zuwa lokacin sauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba mu kissar wani daga cikin magaba cikin kissoshin magabata a hadisin Hudhayfa ibn al-Yaman yace utiya Allahu bi abdin min abidihi yawm al-qiyama za a zo wajen Allah da bawa daga cikin bayin sa ranar al-qiyama fa qala ma za amilta li fi dunya sai Allah ya ce ma wannan bawan nasa me ka aikata min a rayuwar duniya fa qala sai bawan yace ma amiltu laka ya rabbi mithqala dharratin fi dunya arjuka biha ya Allah ni ba wani abu wanda na aikata koda kwatankwacin kwayar zarra ni da nake kauna zan samu wani abu da nake kauna da nake da kauna a wajen ka ya Allah قال ها ثلاث مرات سو اكو الله زي غيا مسا شي ما اي غيا ما الله wannan raddi قال للعبد قال العبد سي باون يچي عند اخرها انا اكو سي باون يچي ما الله يا رب يا ubangijina انك كنت اعطيتني فضل مالي الله ka bani rarar dukiya wato ka bani dukiya rarar dukiya shine wato kullun yana da sai ya duba can akwai wani akwai dan su gudi wanda yake ya manta da su bai san da su ba ya duba can ga waɗansu kadarori can wanda baya buƙatar su shine fadla ma ya wuce buƙatar sa wa kuntu rajulan ubayyi'un nas ni kuma mutum ne wanda nake cinikayya da mutane attajiri ne wa kana min khalfi aljawaz bayana wa kana min khuluqi aljawaz ni kuma yana daga cikin ɗabi'ata musamaha sauƙaƙawa yafewa فكنت ييسر على الموسر وانذر المعسر نا كسانتي وند يكي cikin halin sauki sai in saukaka masa ba na tsanantawa wa unziru almu'sir wanda ku yake halin tsanani sai in saurara masa har sai lokacin da yake halin da zai iya biya sai in biya qala fa yaqulu allahu azza wa jal ana haqqu man yuyassir adkhil aljanna sai allah ya ce ni ne wanda na fi kowa cancantar mai sauki ga wanda suka cancanci sauki a shigar da shi aljanna shiga aljanna sai a shigar da shi cikin aljanna udkhulul janna sai a shigar da shi cikin aljanna haka Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisin a wata riwayar ya kasance yana ce ma masu yi masa hidima cewa duk wanda kuka je wajen sa karban bashi sai ya nuna muku bukata yace yana cikin halin wahala ku kyale shi ku saurara masa la'alla ni ma Allah ya saurara min ya yafe mu to shine sai Allah ranar alkiyama ya ce mu ne muka fi cancanta mai karamci ba kai ba sai Allah ya yafe masa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin yake cewa duk wanda ya saurara ma wanda yake cikin tsanani ya saurara masa har wato lokacin biyan bashi yayi amma ya kasa biya yana saboda tsanani to sai ya saurara masa to da kowace rana da ya kara masa saurarawa Allah ya zai rubuta masa cewa wannan bashin sadaka ce a wajen mutum tamkar yayi sadaka da wannan kudin ne a gare shi a kowace rana ɗaya da ya kara saurara masa to wannan shine Allah madaukakin sarki yake kudaitarwa ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kara karfafa wannan a cikin hadisan da muka ambata sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man aana mujahidan fi sabilillah wanda ya taimaki mujahidi a tafarkin Allah aw ghaziyan ko wanda yake kai hari domin da daukaka addinin Allah aw ghariman fi usratihi ko ya taimaki wanda yake ana bin sa bashi a cikin tsananin wahalar a cikin yayin da yake kuma yana cikin halin tsanani ba zai iya biya ba aw mukataban fi raqabatihi ko wanda aka ce ya fanshi kansa aka sa masa farashi ya je ya rinka ciniki domin ya zo bawa ne wanda aka ce je sai incin kansa adallahu llahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu Allah zai sanya ci a cikin inuwarsa ranar da babu wata inuwa in ba inuwar Allah ba sannan manzon Allah sallallahu alaihi wannan hadisin ba za ku kan dashi ba akwai zaidun al-ami hadisi ne da'i sannan Allah madaukakin sarki yace wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah kuji tsoron wani wuni kuji tsoron wata rana turja'una fihi ila Allah da wannan rana a cikin ta ake mayar da ku zuwa ga Allah kuma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun sannan a cika mu kowace rai abinda ta yi tsururi abinda ta aikata a wannan rana wa hum la yuzlamun alhali su ba za a zalunce su komai ba ba za a rige musu wani abu daga cikin haƙƙin su ba ba za a dauko zunuban wani a tsora musu ba ko su aikin lada a hana su ladan su wannan shine wa'azin da Allah ya kare waɗannan ayoyi na hanin riba da shi cewa to ku ji tsoron ranar da ake mai da ku zuwa ga Allah babu wa'azi irin wa'azi da ranar alkiyama wa'azi da ranar alkiyama shine wa'azin da ya fi komai ba wa'azi da soja ba ba wa'azi da dan sanda ba ba wa'azi da kurkuku ba ba wa'azi da tafiyar dukiya ba ba wa'azi da wahalar duniya ba wa'azi da ranar lahira wa'azi da ranar alkiyama ga wanda yake da imani shi yasa nan sai Allah yake mana wannan wa'azi Abdullahi dan Abbas ya ce wannan ita ce ayar karshe da Allah ya saukar ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wadan riwayoyin an ce bayan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai fi shekara bai fi kwana 70 ba a wata riwayar kwana 20 a wata riwayar kwana 7 ya bar duniya to kuma ta cancanta ya zama to an kare da ita saboda komai mutum yake yi ya tuna da ranar da za a mai shi zuwa ga Allah ran ya tuna da ranar da za a sa shi a cikin kabari an ci ranar da za a mai da ku ya zuwa ga Allah waɗansu sun ci ranar alkiyama ce wanda yake shine zahiri waɗansu kuma suka ce a ranar mutuwa domin duk wanda ya mutu kiyamarsa ta tashi ranar kiyamarsa ta zo ranar da za a sa kai a cikin kabari shine ranar da ake mai da kai ya zuwa ga Allah a ran nan shine za a cika maka aikinka domin babu sauran aiki kuma babu sauran istighfari babu sauran a neman karin lada akan abin da kai ko neman Allah ya yafe maka babu sauran wannan sai dai kawai ka riga sai dai girbin abin da ka riga ka tsoro ta dan haka mutun ya tanadin abin da zai ya tanadin wannan rana mutun ya tanadin wannan rana ta hanyar tsoron Allah ta hanyar takwa kalmar takwa ana amfani da ita wajen tsoron Allah da tsoron mutar jahannama da tsoron ranar alkiyama kamar nan an yi amfani da ita wajen tsoron ranar alkiyama ku yi takawar ranar alkiyama me ya takawar ranar alkiyama ku ji tsoron Allah ta hanyar wato binciken kawukanku ku san yaya nauyin da Allah ya dora muku yake akan ku kun soke ko ba ku soke ba yaya haƙƙin Allah yake dan saboda wannan ranar domin rana ce wanda yake ta bincike rana ce ta sakayya ta sakamako Allah madaukakin sarki ya samu samu kyakkyawan sakamako wannan shine karshen ayoyin da suka zo a na riba da kuma mu'amalar dukiya umuman an fara da bayani akan sadaka aka kare da kuma tsoratarwa akan hanyar cin dukiyar mutane ba da haƙƙi ba wanda yake daga cikin hanyoyin cin dukiyar mutane ba da haƙƙi ba babu kamar wanda akwai dukiyar riba Imam al-Qurtubi a cikin tafsirin waɗannan ayoyi ya kawo kissa ta wani mutum da ya zo ya tambayi Imam Malik cewa ya ga irin abin da giya ya ga wani mutum ya sha giya ya ga irin tambilan da yake sai ya ce shi kuwa matarsa ta saku idan dai akwai wani zunubi da ya fi shan giya zunubi bayan shirka in akwai wani zunubi da ya fi shan giya shi kuma matarsa ta saku sai je tambayi Imam Malik Imam Malik ya ce kyale ni tukuna in tunani sannan ka dawo in baka ansa ya sake dawowa wajensa ya sake cewa koma ka sake dawowa da ya dawo sai ya ce masa kai ina ganin matarka ta saku je ka rabu da matarka domin na duba alqur'ani na yi tunani a cikin alqur'ani na ga babu zunubi da Allah ya ambata da yake da tsanani irin riba domin shine kadai Allah ya tsirar ya yi sanar da cewa yana yakin masu abin in ba su daina ba to su sani cewa su sani da yaki da Allah da manzansa saboda haka babu kamar riba don haka matarka ta sauko domin inda shan giya din ya bi da sai to matarka da rike matarka shi yasa ba a san wannan alhalifu bil talaq rantsuwa da saki yana daga cikin abubuwan da ba a so duk da yake wadansu malamai suna daukar su a babin bakance ba babin rantsuwa ba to wanda suke cewa sai mutum ya kafaratul yamin amma tunda sharri yana daya daga cikin abin da yake aukar da saki idan mutum yayi da wannan sharri din kamar yadda ya faru a wannan fatwa ta Imam Malik wannan kisa Imam Al-Qurtubi ya kawo ta a cikin tafsirin waɗannan ayoyi wannan ayoyi sun nuna mana irin girman irin tsarin musulunci na yadda yake tsari ne na taimakekeniya da juna taimakawa marasa ƙarfi bayan an taimakawa marasa ƙarfi kuma sannan a hana zalunci a hana zalunci to ɗaya daga cikin yadda musulmi za su hana zalunci shine kawar da wannan musiba da wannan annoba ta riba ta zama ruwan dare ga duniya ko ina kasashen musulmi ya zo ya mamaye ko ina loko loko duk wata mu'amala sai ka ga abin nan a in ka tsira ta nan wajen sai ga tani ma ta shafe ka ta can waje to wajibi ne a tashi a kawar da shi a cikin al'umma mu dole ne mu hada karfin mu da dabaran mu da ikon mu kowa ya bada gudunmawar sa a wajen wannan kowa ya bada gudunmawar sa hakika wajen yaki da wannan mu bada gudunmawa yadda ya kamata mu bada gudunmawa ba yawancin mu sai mu zauna mu ce to ai larura ne ba yadda za a yi ba ma tashi ni wani abu wanda yake zai canza mana abinda muke gani shine badili din a zo a kafa bankin musulunci an yi abin kamar yayi wa an yi abin amma kowa abinan ta ciki na ciki kamar ba a sakankance da cewar riba din haramun ba ce kuma kullun gashi nan ana fito da hannun jari na bankuna da wanda yake ba abinda suke in ba riba ba kuma kaga yanda ake ta saya to dan suna cewa in musulmi ba sai hannun jarin bankuna din nan ba tattalin arziki zai zama to a hannun wanda ba musulmi ba wannan kwarai idan musulmi suka yi haka suka tsare ba abin da suke yi wannan magana ce ta gaskiya kuma akwai barna a ciki to amma shine kadai badili din shine kadai sai hanyar ta sai ta an sai jari ne sannan musulmi za su samu tattalin arzikin kasa me zai sa ba za su yaki su ma su kafa nasu bankunan ba su kafa nasu asalin tattalin arzikin maimakon kullum su rinka kara ma bankuna karfi su kara ma waɗansu kamfanuka karfi mana ba bankunan ba domin shi illar banki ba sana'a ba ce banki ba zai kawo haɓakar sana'a ba banki ba zai kawo haɓakar harkar noma ba tun yaushe ake cewa za a rinka karɓar kuɗin kuɗaɗen abin nan bankuna ana haɓaka harkar noma noman ina yi akwai wani mutum a jami'ar nan ta Benue ta harkar noma yayi bincike akan yadda wato sha'anin yadda bankuna a cikin tarihin Najeriya ba su tabbaci ko ba domin su taimaka ma harkar noma da duk kokarin da gwamnati take ta hanyar bankuna da kafa wani banki wanda yake na noma ba abin da ya wajen ya karfafa harkar noma saboda haka karfafa bankuna ba karfafa tattalin arzikin kasa ba ne don haka in ma kana da kuɗi din da zaka sai hannun jari ka sai hannun jarin na wani daban na wani abu daban ba na bankuna din ba kuma a tashi da baki kowa ya tashi bakin kokarinsa a ga yadda za a yi a karfafa bankunan musulunci din domin shi ne badil din mu in ko ba haka ba za mu zauna ne a cikin wannan cikin ramin da ba za mu taɓa fitowa daga cikinsa ba kuma yau idan kai kana ganin ka tsira ko kuma kai ka samu fusha daga fadawa cikin ramin riba ba lallai ka dawo ma a cikin wannan rashin fadawar ba gobe sai kai ma ka fada ciki don haka lallai mu tashi a kowa bakin kokarinsa mai amfani da tunaninmu da hankalinmu da iliminmu da karfin dukiyarmu da mulkinmu da mukaminmu da matsayinmu da alakarmu da muke da ita domin mu fitar da kawukanmu domin yi makai ne ba wai waɗansu ne zaka fitar da su ba zaka fitar da su daga cikin wannan ba yi makai ne kowa fita zai tsalle ne wanda yake duk gabaki da muke bukatar mu domin mu kubuta daga cikin wannan mummunan sharri kuma na gaya muku cewa kasashen musulmi da dama sun yi nasara akan wannan suna ta'amuli ba tare da bankunan riba ba ko da akwai bankunan riba a kasar amma kuma akwai bankunan musulunci sai da ƙara ƙarfi suke yi sun ba wa mutane musanya na halal wanda yake abun nema kenan, yayin da Allah ya haramta zina sai ya halatta aure. Dan haka idan Allah ya haramta abu to zai kawo badili wanda yake na halal. Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya, gaskiya ya bamu ikon binta. Allah ya nuna mana ƙarya, ƙarya ya bamu ikon santanta. Allah ya bamu istiqama akan tabbacin sa. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka.